I'm not thinking he had also come in with him as a species. He knew what many and was in the Kadoku, the Kadoku, the Kadu, the Kadoku, the Kadoku. The Yaka, that is how he knew what he was doing at the name, what in the Kadoku, I can one man by reason which he had used to ask. I say it, he took me to show, Nakuma Hassana, Kuma Hamuda, I took him under the name of Nakuma, the Yaka. Na farkon wanda muka samu yayi magana akan wannan shi ne Imam Shafi'i. Imam Shafi'i kowa ya riga ya sani ya rasu hijira na 2002 radiyallahu ta'ala anhu. Wanda talibi ne na Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu. Sannan kuma daga cikin talibansa akwai Imam Ahmad. Sannan kuma malami ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi fahimta mai zurfi, wanda ya yi rubuce-rubuce na ban mamaki fiye da yadda kowa yake tsammani. Wannan malami an rawaito a wajensa riwaya guda biyu. An rawaito riwaya daga jinsa min tariqi Ibrahim bin Junayd al-Shafi'i. Yanzu Ibrahim bin Junayd ya rawaito daga kan Shafi. Sannan kuma akwai riwayar da kai haƙi ya rawaito daga cikin littattafansa guda biyu, littafinsa Manaqibul Imam Shafi da kuma littafinsa Al-Matna. A waɗannan littattafai ya ɗauko ƙaunin Imam Shafi da karantarsa a kan bid'a. Na farko wanda aka rawaito daga kare ko hanyar Ibrahim bin Junayd al-Shafi, Imam Shafi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa al-bid'atu bid'atan, yake bid'a nau'i biyu ce, maharuda da madhmuma. Akwai bid'a wacce take da kyau da madhmuma, akwai wacce kuma ba ta da kyau. Ma'ana akwai bid'a wacce aka yi ta manzo sallallahu alaihi wasallam a dauki ba tafe da su ba, amma yana da asali ko da wuri a Qur'ani ko hadisi, wannan za su kasance ma'anar da. Sai kuma abin da za a ke kira manzo da tafe da su ba, sannan kuma ba su da asali a hadisi ko kuma ayoyin Qur'ani, wannan za su kasance mazmuma. Ya ci gaba da cewa amma ma wafaqa sunna fa huwa ma'muda, wama salaha fa huwa yuti amma ma wafaqa sunna fa huwa ma'mur, wama salaha fa huwa mazmum. Yace wanda ya saba wa sunna wani hadisi, idan akwai wani abu da kan zo bai yi ba a zamaninsa bai yi ba a yi ba kuma bai so a yi ba, sannan kuma wannan abin ya yi daidai da wani hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, to wannan mahallin ce yana da kyau. Dan manzo bai yi ba ko a zamaninsa ba a yi ba ko bai so a yi ba, da zai hana wannan abu ya kasance yana da kyau ba, domin ya dace da wani kauli ba wanda ya faɗa ko da ma a zamanin sa ba a aikata wannan abu ba. Ya ce wa ma khalaqa haka huwa majnun, abin da ke aka jinkira a bayan manzo ya saba wa kauli sa abin da ya faɗa. Ya ce a wannan lokaci shi ne majnun, yanzu ya ce ba shi da kyau. Sai riwayar kuma wanda Imam Shafi'i ya ambata a cikin littafinsa Madkhal da kuma littafin sa Manaqib, Imam Shafi yake cewa al-muhdathatu barqan, duk abubuwan da aka kirkira aka fara yin su bayan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ba a yi su a zamanin sa ba, yake nau'i guda biyu ne. Yake ma uhdita yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asharan aw ijma'an fa hadhihi bid'atu salah. Yace abinda aka jinkira bayan manzo ake yin ba ya saba wa Qur'ani ko hadisi ko kaunin wani sahabi ko ijma'i, yace wannan bid'a ce wacce ake kiran ta bid'atu salah, wato bid'a ce ta kasa wanda ya yi wannan abu ya kasa. Wa ma'u mutuka min al-khayr لا يخالف شيئا من ذلك فهو دين حميدة. يتأجل بعض التذكرة لا يوم يجوب أو يتأجل من المنزوبة لا أيضا على خير أبين بيتا باوا كومي بجسوة من أبو بيئة مثل البرابة يجي والنقض له وانت يجي لكم انتهى كلام رحمه الله. يجي لكم مدن الله الخاصي ينزل إمام البيهقي يا بيته أكسني تسرين تبراجي المناطب تكنا بكامبا أو المدخل daga cikin waɗannan malamai wanda suka tafi a kan kasa jibi a zuwa waɗannan kashi guda biyu akwai a imamu bai haƙi rahimahulla imamu bai haƙi kowa ya san matsayin su shina yana da sunan yana shi ne mai sunan alkilabin kufa da alkilabin kubra shi ne mai lissafin almadkal da sunan littattafai masu yawa har ma lissafin alkilabin kubra malamai suka saka shi jerin littattafai wanda idan kana da shi za ku iya wadata da duk wani littafi ba na duk wani hukunci na shari'a kana tuntuka za ka same shi a cikin wannan littafi ko da ka taɓa kowanne nau'i na littafi littafi da shi na kubra yana ɗaya daga cikin manyan manyan a'imma daga cikin al'ummar hadis shi dan ka a kiran sa ma al-hafi yana daga cikin imamu ne da al'ummar hadis rahimahullah imam al-bayhaqi yana cikin wanda suka nada jiriya zuwa ta jiji kamar yadda ya makanto a wajen imam al-shafi'i domin da ya makanto wannan kauli guda biyu na imam al-shafi'i sai a madakan sai kuma a manaqib bai yi mu'arafa su ba ma'ana bai warware ko ya bayar wa imam al-shafi'i rashi ba a bisa manhajin malamai ko hanyar su idan suka ɗauko kaunin wani malami idan suka ga kaunin ba daidai bane suna warwarewa suna bayani su abinda malam wani ya faɗa a wannan waje ba daidai bane su cikin nazarin su ne abu kaza amma suka makanto ko suka ɗauko kaunin wani malami sukan shiru bara sun yi ikirari sun yarda da abin da ya faɗa haka imam al-bayhaqi ya karɓo mana ya rawaito mana kaunin imam al-shafi'i kamar yadda muka fassara sannan bai yi mu'arafa ta ba ko bai yi sa da shiga daga cikin ainihin waɗannan malamai akwai ibn al-Abdul-Barr ibn al-Abdul-Barr shi ne ya sa shi masa tashi hafizul-maghrib shi ne wanda ya yi wa nasa malik sharhin harfe biyu yana da sharhin nasa malik wanda yake da suna at-tanbih yana da kuma sharhin nasa malik wanda yake da suna al-istidkar shi ne malamin da yake kowa kamfutar na fanado shi ne kuma shahararren malamin hadisi daga cikin majiya mazhabar imamu malik radiyallahu ta'ala anhu ibn al-Abdul-Barr yake cewa al-bid'atu mamnu'a khilafu sunna yake bid'ar da aka hana aikata ta ita ce bid'ar da ta saba wa sunna ma'ana aka kunkuri wani abu wanda ba a yi a zamanin manzo ba ake yin sa wannan abin ya saba wa wasu hadisi ko wasu maganganu na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan yake yi take bid'a mamnu'a ko kuma na baya da shi al-Imam an-Nawawi shahararren malami ne sananne shi ne mawallafin littafin Ziyadus Salihin shi ne mawallafin littafin al-Arba'in an-Nawawiyya shi ne kuma wanda ya yi sharhin Sahih Muslim al-Minhaj shi sharhin Sahih Muslim al-Tirmidhi da Ibn al-Hajjaj yana da kuma sauran littattafai masu yawan gaske wanda malamai suke mata kirari suke cewa muharririn mazhabar Shafi'i shi ne wanda ya juya ya gyara mazhabar Shafi'iyya yana cewa a cikin sharhin Sahih Muslim yake cewa al-bid'atu khamsatu ahsab yake bid'a ta ka zuwa ta biyar yake wajibatun wa manjubatun wa muharramatun wa makruhatun wa mubahatun yake akwai bid'a wajiba ce manzo bai yi wannan abin ba amma wajibi ne a yi an gani شيء مثلا شيء الله فيما لا تعرف عليه دانا حتى تجد العبد الصلاه فيما لا تعرف عليه دانا كمان لجان ان تتعلم يا فتران تجدين نقلين الحافظ الحجر التوفيق داري يقول معنى أنها تتجيء كل بدئة جلالة هنا نتجيء كل بدئة تتجيء كما نتجيء خطة جوانا يعني يكي ما أعوث سوى حديث الأوتى رسول الله تعالى عنها من جسم الله عليه وسلم عليه سوى من أحقص في أمرنا هذا ما ليس منه كبيرة من يقصد جوانا حوانا yake duwan da a cikin wannan lamarin yawo a cikin addini musulunci yake tsoro wani abin da baya ciki to za a bayar da ba kuma idan yake tsoro wani abin da ba a cikin addini a cikin addini musulunci ba na yana da asali a hadisi ko a ayar Qur'ani wannan abin da ku da kake hadisin Aisha sai ya kafa hadisi kullu bid'ati dalala yake wakada ma asbahu min al-ahadith al-waridah yake tsakanin sauran hadisan da suka yi kama da wannan da na suka yi zo da ma'ana na hadisi na kullu bid'ati dalala yake wannan hadisi na man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu yana kafiri yake wani ayyidu ma qulna yake abin da zai kaifata abin da muka faɗa qawlu umar bin khattab qawlu umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu akan salatu tarawih yake yi almasjid bid'a yake wannan bid'a ce amma wace take ce ido ba ku kafa sai da kai da yake ne ba mu ba mu yi jiki da shafi na dari da hankali da kudi daga cikin wannan ba ne har yanzu da kuka ce kowanne kuka ce ba kowanne bid'a ba ce wanda aka hana aikata ta الإمام الشافعي أبي ثابت الإنسان أبي ثابت أبي ثابت الإمام الشافعي بعدين الإمام الشافعي وسلمت يوم أمر كنت يسير في الأمام بتعشي بني ونا ونا وين الشافعي يوجد بني يبدأ شكونا ونا تنوسا شكونا ونا تنوسا قاس القاسي alaƙar yankin yau suka haɗu wannan shine ya sahara da littafin al-Ihsan kuma shine wanda ka littafin al-Muwaffaqat a cikin wannan littafin na su al-Ihsan shi ma ya fassara bid'a zuwa ga mahmuda da kuma ghairu mahmuda daga cikin waɗannan babanai kuwa har da Ibnu Taymiya Ibnu Taymiya ya raƙaito ƙaulin Imamul Bayhaqi a wannan ya na kanto kaunin Imamul Bayhaqi wanda shi Bayhaqi ya rawaito shi da sanadin sa da Imamul Shafi'i yanda muka tattara shi da baya wannan bayan ya na kanto wannan kaunin bai yi mu'arafa da ba ma'ana sai ce wannan abin da Imamul Shafi'i ya faɗa ba daidai ba ne ko ya ga ba ma'ana bai ga ba shi ba ya wafa kan sannan kuma ya zo yin bayani da sassa a nan yake cewa ya tsara ma amara Allah bihi wa rasulihi an amra ijazin al'amra au amrasu ijazin yake shari'a shi ne abin da Allah ya umarta sai mai dukkan nuna a musamman ya ba da umarni a aikata su umarni na wajen su yi ko kuma umarni na bisa haɗu wa'illan yuf'al ala ahadi ko da wannan abin ba a yi su a zamanin sa ba an gane shi idan Allah ya ba da umarni a yi abu manzo ya ba da umarni a yi abu wannan umarnin ne yin sa ko wajibi ne ko yin sa ko mutaabiru yake wannan shi ne zai zama shari'a ko da wannan abin a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba yi ba in dai an samu wani hadisi da yake a yi abin wannan hadisi wannan abin yake da zai yi ya kace ke da ba dan ba yi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba sai ya kawo misali yake kuma sunan tarawih ne ala imam wahid kamar yin jami'in sallan tarawih a kan imam guda ɗaya sallan yake ba a yi haka a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi tarawih ne ne suka da shi sai ya kai da yi an gane wannan ko wacce ta yi imam guda ɗaya wanda yake kamusi tarawih kullum ka sa ayoyin Qur'ani har zuwa ƙarshen azumi a kan guda sai ya tsaya zamani sai ma Umar ya so yayi tarawih cikakken wata barada alhali mai so ya yi shi ne wasu kwanaki sai ya bari sannan kuma ya sabawa masu yin sallar tarawih cikin limami wannan limami zai dinga sa Qur'ani a cikin wannan tarawih har ya tsaya ibn Taymiyyah yace to da wannan shi ko wannan shafiya mai ji san da Allah da sanna ka bai tarawu da wannan shafiya ba amma kafin cewa asalin yin tarawu ne mai ko yayi kuma ya ba da umarni ayi haka nan a hadisin da ya ba da umarni ayi da kin gudu to wannan abu dan ba yi da zamanin ka da sai yi ya kafin shafiya ba ya kare cewa ya san Qur'an haka nan zuwa nan gaba na haƙƙaƙƙar ƙur'ani da suka rasu shi kanan an rasa ƙur'ani kwanayen ta asuwa ya fi kai kwanan sai a jihar wasu al'adu ya ce mata ina ganin sai shawarar nan da ta samu jiyan nan ta ya fi ina ganin ta ya ba shi a yi an gani sai ta yi na abubakar sai ya kira sai da busa ji ya wuce ta ji ya sa da mutum na manyan mutum ta sai na haƙƙaƙƙar ƙur'ani ya ce ku zo ku fara ƙur'ani kuma da sai ne da kaga man ce bai ga da umarni a kala Qur'ani ba kuma shi bai kala Qur'ani ba Abu Bakar da Umar da Safi suka zo suka kara dan man ce da yi da yake da zai yi ya kace ko ji ba saboda shi kala Qur'ani ya biya ma kafare kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mun ka saukar da Qur'ani mu za mu iya yi Qur'ani ko da yake ya yi ba sai an tsara shi a guda kaga kenan yana da asali kamar cewar yana da asali to bai zama sai kuke a ba dan manzo bai ce a yi ba ko kuma dan manzo bai yi ba an gani yace wakadi ahli bidda haka nan daga cikin abubuwan da manzo bai yi ba sahabbai suka yi kuma wannan abin bai zama sai kuke a ba ya can waɗanda suke rubuta an gani bayan manzo ya rasu akwai da yawa waɗanda suke rubuta daga cikin sabbin musulunta na mutanen ƙauyuka yadda addini bai zo a zuce su ba da su ɗauki addini ba sai su ke rubuta sai na Abu Bakar ya ɗaura kamala ya wace su wannan abu da ya isa ta a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba yi su ba kuma sai na Abu Bakar ya kuma ka wani sahabin da ya fito ya ce masa wannan abin da kai bidi'a ne domin idan aka yi kawo su kana an buɗe kofa wanda wuce wannan kofa nan ya jini wanda ba yi da rufe shi kuma kowa in ya ga dama ya yi abu ya rufe shi in ya ga dama kai ya fita amma sai na Abu Bakar da ya sa jinkin dukkan mutumin da ya yi rufe za a yace shi an gano da shi kana a cikin musulunci ko gona a cikin sa in ka san da ku ka ta cikin addinin musulunci ba ya gaita in ko ka ka dauna cikin addinin musulunci an gano yake wa sawari haka nan ya san sawari jawa wanda sai na adi ne in na adi da don da ta ala ne ya ya ke sawari jawa wanda shi ne wannan wani abu ne wanda ba a yi shi ba a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam sai da sawari jawa suna yi sallah suna cewa la ilaha illallah amma sai da wasu matsala haka sai na adi ya gani na ya san shi ne ke shi ne ya ko kuma ba wani ya yayi ya ga da yake wannan abu da kai nan zo bai yi ba yake a ku ya maka ya ga shi ya yi mun sai ya ce da maka kan haka abu ya ni ma ko ta shi dan da ga mun yanzu kan nan da wani kuma ba a yi shi ba ya hakkai shi ke kuma ba wanda ya fito da yake ta ko yake wannan abu yake a ku yake wa ma lam yashra'u Allah wa rasuluhu kafiya ji abin da talaba yake abin da Allah da manzon sa ke shara ta shi ba wannan shi ne sai ka tsince bidiya ko ka tsince kuma baka an gani wannan sai ne ibn Umiya yana nan a cikin majmu'u fatawi shi ne na 23 ta ce na 33 an gani wannan sanan wannan kuma daga cikin malaman da suka tafi a kan cewa da duka a kai dukkan abin da a zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam ta yi shi ba duka a kai ce abin da aka yi shi ba shi da asali daga Qur'ani ko daga sunnah da manzon sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan malamai har da ibnu abd salam shi ne mutumin da yake cikin bayani akan wannan matsala wanda kuma malamai da dama wanda suke rubutu sun nakalto maganin da kuma sun tabbatar da shi daga cikin wanda suka nakalto maganin sa Hafiz bin Hajar a cikin littafin sa Fathul Bari Hafiz bin Hajar a cikin Fathul Bari ta hanyar da ya nakalto kaulin Imam Shafi'i wanda ya gabata haka ne ya nakalto kaulin Ibn Abdussalam yake cewa قال ابن عبد السلام ابن عبد السلام هنا شوى في اواخر القواعد اكثر كرسان لكاب ساعة القواعد الجدعة خمسة اقسام يسو جدعة تاكة جدعة تشجيع الواجبة يسو اخي واجبة جدعة اخي وانت اما يدن دعوة تبقى جدعة يسلوكي يسو كفاسلين فا يسو كبير شغال بالنهر yake kamar ta janta da neman ilimin lahari ko da zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ta yi ilimin lahari yake annabi yusuf hada bi kalamullah wa rasul wa rasuluh yake wanda da nahawi yake fahimtar magana Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ya amma shi da shari'a ya ji da yake saboda kiyaye shari'a yake wajibi ya ma ya ta'ata haka yake da zai yi ba da zai samu ba illa bi zalika yake sai da sanin ilimin lahai sai da Qur'ani da larabci ne doka hadisi da larabci ne don ba su iya nahawi ko sai sun larabci ba za su kuskure ka ba su fassarar Qur'ani ka fassara ba su kuma fassarar hadisi kan su sai da ka karanta nahawi da malamin yaki shi ka kasan cewa zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da a yi shi da in ga sai mun bibiya ce a ba su na ba su da yake sayyidu yin muqaddimatul wajib yake sayyidu daga cikin yaki wajib ko da jiji a ce ba a zamanin manzo ba wa tadakkur bil gari wa tadmin al shay shaq yake haka nan tsaran kalmomi da suke da wahala haka nan dawa na usul fiqh har sai aka san magana da fada haka nan yake goce shi sabi a da hadisi da kuma dai kan ta dai dai ba ta ji da kuma da hadisi da ba ki da wanda duk ba a yi da zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba wani muharrama ko kuma dai ya yake wani take haram ta shiya wato ma rasabahu min yake ma rasabahu mimma yukhalifu sunnah yake shi ne abin da yake saba wa ainihin sunna wanda kuma ba a yi abu ne ko sallallahu alaihi wasallam ne magana wannan abin da aka aika ko ya saba wa maganan da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika ka har zuwa karshen maganar da ya kawo misalan da bid'a wajiba, bid'a manduba, bid'a makruha, bid'a mubaha, bid'a muharrama, gaba ki daya kawo misali shi kuma wannan malamin Ibn Abdussalam Sheikh Usman Tantojo a cikin littafin Riyadhus Sunna shi ma ya nakalto mana maganar da kamar da Hafiz Ibn Hajar a nan ya nakalto mana. Sannan daga cikin waɗannan malamai shi Al-Hafiz Ibn Hajar sun karɓa. Al-Hafiz Ibn Hajar mutumin ne shahararre sananne. Shi ne mai littafin Fathul Bari wanda kafi a Sharhul Bukhari ba shi da sharhi wanda yake Fathul Bari. An gani saboda muhimmancin wannan sharhi Imam Shawkani ya ta ɗaliban da suka samu suka zo suka ce masa ba za ka yi wa Sharhul Bukhari sharhi ba sai ya ce ba su ke rasa ƙayatul fathihi. Yake ai ta ayi su kira karan fathul makka. Abin da yake nufi bayan Hafiz Ibn Hajar ya yi sharhul Bukhari mai suna Fathul Bari bai kamata wani ya zo ya ce zai ya haɗa da kanka yayi wa Sharhul Bukhari sharhi ba. An gane na nan sai ya yi magana kan yana da cikin hadisi da dama shi ne Burudin Maram shi ne Tafsirul Hadir shi ne Al-Kiraya shi ne Tafsirul Tarikh da sauran da suka kai da dama na ilimin rijal da ilimin hadis wanda shi ne kadai daga cikin magabata ko wanda suka yi daga cikin waɗanda suka je karshe karshe ya kai matsayin amirin mu'minin a cikin ilimin hadis. To shi ma ya tafi a wannan kauli kamar yadda ya gabata ya nakanto kaulin Ibn Abdussalam wanda muka fassara a yanzu sannan bai yi mu'arakan gaba in sha da shi ba hakan yana nufin ya wafaka masa. Daga cikin waɗannan malamai har yanzu wato Al-Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti kamar yadda za mu zo mu karanta a cikin littafinsa shi ma ya tafi a kan cewa bid'a ita ce abinda aka aikata wanda ba shi da asali a hadisi ko a ayar Qur'ani. Ba wai abu ne ba su zama mun mantu sabon dawo a yau mana ba a wuce ba kamar yadda magana ta zo ko shi ma ya zama su yi sanannen malami ne shahararre yanzu shi ne wai tafsirin jalalai ne ko kuma ya kalata tafsirin jalalai ne shi ne wanda ya alistiqama shi ne wanda ya ƙara shi ne wanda ya ajirmi mansur shi ne wanda ya yi mutane ne ta tafi da dama wanda malaman da suke a kankanar a bayan nan sun bincika ya wanda ka littattafai ɗari shida a rayuwarsa ya nufi waɗannan littattafan manyan manyan littattafai daga cikin malamai na baya bayan nan waɗanda suka tafi a kan wannan a Sheikh Usman Tantojo radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah wanda ya yi magana mai gamsarwa mai zuwan gaske a cikin wannan littafi na Iyyaus Sunna wanda shi ma za mu karanta na kusa a takaice a yanzu. Sheikh Usman Tantojo a wannan littafi yake cewa yake afdalul bid'a yake karkiyar bid'a وأما أقسام البدعة فقال القرازي إنها خمسة أقسام. لما تقول بأن هذا المسلم القرازي فيقول ما هو واجب الإجماع عن أقسام البدعة كون أما ينسى واجب منه بالإجماع المعلم. يقول القسم الثاني ما هو محرم الإجماع إجماع أقسام البدعة ينسى حرام شيء بالإجماع المعلم. Yace a cikin misali ma zuwa mandubu ilehi na kashi na uku kuma yace akwai bid'a yace take mandubu ne wanda ana son aikata shi. Yace al-hikmul wadi kashi na hudu yace ma zuwa mandubu. Yace al-hikmul khamis yace ma zuwa mubahu. Yana nan a cikin Iyyaus Sunna daga shafi na goma sha takwas zuwa shafi ashirin. Kuma yazo yayi bayani da shi ne yake cewa yake wa ala hada kama yajibu laka an tunkira bid'ata ala ahadi illa an ta'lama annaha min al-bid'ati al-muharramati lil iman. Yake a bisa wannan yazo bai halitta kai mutumi ka yi inkarin wani bid'a ba ga wani sai ka san da cewa wannan bid'a yana ɗaya daga cikin bid'o'i haramtattu. Yake yana cikin daga cikin bid'o'i haramtattu. Idan ka san da cewa wannan abu bid'a ce muharrama za ka wa kowa inkaru amma idan wannan bid'a ko na abu bid'a ce ko kan ce a zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam ba a yi ba amma yana da asali daga cikin shari'a daga hadisi ko ayar Qur'ani yake da hadisa fa wa ainihi mutum da tsari saboda ya aikata wannan abu wannan sune kaman daga cikin kaulin malamin wadanda muka sani na cikinsu na cewa bid'a ba ita ce abin da zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam ba a yi ba bid'a ita ce abin da ba shi da asali daga hadisi ko ayar Qur'ani haka ne sauran kaulin jumhur wanda ba ambace su ba daga cikin alkurani wanda imamu ustaka ko zuwa ya yi na farko daga wajenka daga cikin imamu shaukani a cikin littafin sabiru alkar da sam'ani a cikin ibnu salam da sauran malamai masu yawan gaske waɗannan su ne galibin malamai ko kuma yawancin malamai suka fi a kan wannan wannan magana na kasa bid'a zuwa mahmuda da mazmuma ko kuma zuwa ahkamu shar'iyya guda biyar kamar yadda bayaninsu ya gabata ko kuma malamai waɗanda suka kasa bid'a zuwa kashi biyu suka ce akwai bid'a duniyya akwai bid'a shar'iyya akwai bid'a kuma akwai kuma bid'a wato ta shari'a daga cikin waɗannan malamai wanda na samo na ce ba a hadin yanzu shi ne ibnu kathir wanda yake da tafsir ibnu kathir shahararren tafsir a cikin tafsirinsa yake cewa a tafsir da ibnu kathir yake cewa in bid'a ta wada ta zuwa yake bid'a ta ta zuwa ta shi zuwa tare da takunu bid'atun takunu bid'atun shar'iyya wani lokaci za ka iya kasancewa bid'a ce ta shari'a ka kaulihi fa inna kulla muhdathatin bid'a yake kamar dogo a cikin hadisin nan yake duka abin da aka gurgura bid'a ce yake wannan bid'a a nan ana nufin shari'a ce yake wa kullu bid'atin dalala a nan ma yake bid'a ce ta shari'a wa tarakan takunu bid'atin takunu bid'atin lughawiyya yake wani lokaci bid'a ta kan iya kasancewa ta lughawi yake ka kauli amiru lmu'minin kamar yadda amiru lmu'minin umar bin khattab yake cewa ni'imat lghawiyya wato yake da salatu tarawih wannan bid'a ce wanda take da shari a fahimtar ibnu kathir yana nufin wannan bid'a din da umar bin khattab ya faɗa bid'a ce ta lugha ba bid'a ba ce ta shari'a ko kuma waɗancan malamai na farko waɗanda muka bayyana suka ba da ansa na wannan magana da ibnu kathir ya faɗa wanda kuma da yawa daga cikin malamai na wannan zamani suka tafi a kaulinsa suka ce ai a duk lokacin da aka samu kalima kalima a cikin magana na shari'a wannan kalima ana fassara ta ne da ma'anarta ta shari'a a lokacin da aka samu kalima a cikin maganan da ake yi na luka in ka ga kalima wannan kalima ana magana ne a kan luka to wannan kalima za ka iya daukanta da ma'anarta ta luka saboda haka suka ce sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yana magana ne a kan salatu tarawih salati tarawih ne shari'a ce ibada ce kuma ya zo hukunta ta da duniya tunda yana magana ne a kan shari'a yana magana ne a kan duniya ya wace yana magana ne a kan shari'a kuma ya ambaci kalmar bid'a wannan bid'a din yana hudu wato bid'a ce ta shari'a domin ba yana magana ba ne a kan wata matsala ta luka an gane ba suka ce in kuwa haka ne ba a warware abubuwa da dama na cikin shari'a domin idan mutum ka ce masa ya fitar da zakka ka taba masa da hujja Allah ya ce wa atu zakka zai ya ce ma ai azzakka din nan da ya faɗa yana nufin zakka ne ta luka ba zakka ba ce ta shari'a haka idan ka ce kai sallah Allah ya ce wa qim salah بس أي أن نصلى على فرجين ودخانات تسلوبة بعد ما عملتها في شريعة جديدة سيدا تبدو نصلى على فرجين ودخانات هم قالوا تجميع حتى أدل وقتن دا أدل وقتن دا أتفع مقوم ويسعى ديانا ديانا أكل شريعة هو أشكين حديثي dan da ake magana akan shari'a ko a cikin ayar Qur'ani in ka kalma wannan kalma din tana dauke ne da ma'anar ta shari'a ba ma'anar ta kalma ba san ka mai wannan shi ne an san ga wannan kalma da ke cikin ayar ya yi mun tafiyar da sauran wannan da suka ci a aure ta sannan kuma wannan da suka tafi da wannan kauli na cewa jiya akwai kalma akwai shari'a dukkan misalin da Ibn al-Salam da suka kuma tsaye da sauran malaman da muka ambace su daga baya suka tayar na cewa akwai bid'a wajiba kamar ta Qur'ani akwai bid'a manduba har zuwa ƙarshen wannan bayani da muka gabatar suka ce wannan abubuwan gaba ɗayan su ana kiran su ne al-masalih al-mubtara ba bid'a ba mana tsara Qur'ani yana cikin tsarin da bara an gani da cikin abubuwan da aka kirkira bayan nan da sallan da ya yi sallama wanda kuma abin ba wanda zai iya nufin cewa wannan abin yana da kyau duk muna tsakanin al-masalih da sallama ne ka bayyana maka e kenan anan sabani zai kasance lafazi ne menene lafazi abin da su suka kira shi da al-masalih al-mursala shi ne kuma waɗannan malamai da muka ambata suka kira shi da al-bid'atul hasana kenan abin da yake suna ne aka canja masa su waɗanda suka ce bid'a akwai ta lugha akwai ta shari'a suka ce waɗannan abubuwa al-masalih al-mursala duk waɗanda suka ce bid'a tana tafiya zuwa mahmuda da mazmuma suka ce wannan bid'o'i bid'o'i ne masu kyau kenan sabanin an same shi ne da lafazi ba wani sabani ne da aka same shi a asalin makaranta an gane shi wannan kuma suke kawo suka kawo cewa ai shi al-masalih al-mursala kanka dole ne ya shiga cikin akidar shari'a saboda komai in ya fito sabo ba ta bane ka ba dole za a nema masa gurbi a cikin shari'a idan kuma za a nema masa gurbi a cikin shari'a in ma abin ya kasance wajibi ko sunna ko makruhi ko mubari ko harami a lokacin da abin kuma ya jiyo ya zama ko wajibi ko sunna ko makruhi ko harami ko mubari abin ya koma ya shiga cikin shari'a don haka kenan babu wani abin da za a ce baya cikin shari'a ko kuma shari'a ba a ruwanta da shi da abin da ka aikata dole ka nema masa hannu da matsayi a cikin shari'a domin shari'a yana magana ne a kan rayuwa ta baki ɗaya da abin da kuma ya kasance da kuma abin da zai kasance a nan gaba sannan kuma suka saka bid'a ɗin zuwa kashi daya mana su a gansu bid'a ko kashi daya ne so wannan kashi dayan kuwa shi ne dukkan bid'a kawai wannan bid'an kawai ta taru ko da ma yana da asali a cikin Qur'ani ko da ma kuma yana da asali a cikin hadisin manzon Allah ya sallama ko da wannan bid'an yana da dalili a Qur'ani ko yana da dalili a hadisi wannan abin bid'a ne waɗannan kuwa sun yi riko ne da hadisi da muka ambata daga baya da su sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu muhdathatin bid'atun wa kullu bid'atin dalala sun yi riko ne da wannan hadisi ya gabata al-hafiz an-nawawi ya ce wannan hadisi amma mafhum أمن حديث الآية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد الواحد فهو إمام بيوت السن يمنى حديثه حتى من كما ما لم تقاني من سن الوقت مالك فيما يطبع أكتو نصاف جاء شرب الوقت مالك وانتوك شعره زمني أجيس من فرقه شاك من تبيعه جاء الخير an gani sai mun ji ne takaitaccen magana waɗannan wanda sun da ban waɗanda magana su da gaba waɗanda ko suka ce dukkan bid'a ba ta ce suka iya kasancewa tare da waɗanda suka kasa bid'a zuwa na shari'a da kuma na muga domin shi ma suna ganin cewa ko da abin yana da asali ko hadisi ya ba da umarni a wuce an samu ayar Qur'ani ya ba da umarni a yi abin amma ba a yi shi a zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam ba wannan abin zai kasance bid'a tun da zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam ba a yi shi ba yawancin malamai jamhurin ulama sun tafi a kan cewa bid'a ita ce abin da a zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam ba a yi shi ba sannan an nema masa asali ko dalili a Qur'ani ko hadisi an raba wannan shi ne bid'a a kun jumhurin ulama ko kuma ce galibin malamai ko yawancin malamai an gane yayin da wasu malamai suka ce bid'a ita ce abin da a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba a yi shi ba wannan shi ne bid'a